sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da warhaka. Yanzu ma Aisha Tisila ce da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na hantsi yau Juma'a 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, an samu mutum na farko dauke da cutar coronavirus a Najeriya.
Yanzu haka an samu wani dan kasar Italiya da ya shigo da cutar daga kasar Italiya.
To, za ku ji cikakken wannan rahoto idan kun biyo mu. Muna nan kuma dauke da ci gaban tattaunawa da abokin aiki yayi da Dr. Musa Yahaya game da billar cutar coronavirus a Najeriya, amma duk sai bayan mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Nahiyar Afirka na shirin tunkarar yuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus, wadda ƙwararru suka yi gargaɗin cewa tana iya fin ƙarfin tsarin lafiyar Afirka. Tuni dai aka samu ɓullar cutar a Masar da Algeria, kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa babu ƙasar da za ta ɗauka cewa ta fi ƙarfin wannan cutar ta afka mata. Daraktan hukumar ta WHO, Adhanom Ghebreyesus, ya ce,
"This virus does not respect borders."
Ya ce, "Wannan cutar bata san wani kan iyaka ba, bata bambance jinsi ko kabila. Haka nan kuma babu ruwanta da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. Yanzu ba ma batun hana cutar shiga ƙasarku ake ba, batun shin ko yaya za ku iya idan cutar ta shiga muku a ƙasa. Zuwa yanzu an fi samun mace-mace ne a wurare da ke da rashin ingantattun kayan jinya. Saboda haka, muddin annobar cutar ta fantsama cikin Afirka, to sai wani ikon Allah." A cewar Dr. Natalie McDermott ta kwalejin King's College da ke London, wadda ta ƙara da cewa,
"It's an issue when it comes to managing other medical problems. So that means that people with heart disease..."
Dr. Natalie ta ce al'amarin zai ma haifar da matsala wajen jinyar sauran cututtukan. Ma'ana, mutane masu fama da hawan jini da sauransu ba za su iya ganin likita cikin sauki ba. Sannan a hankali wannan zai haifar da ƙarin mace-mace. A halin da ake ciki kuma, kafafen yaɗa labarai sun ce ma'aikatar lafiya ta Najeriya da kuma cibiyar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC sun tabbatar cewa a karon farko an samu wani mutum ɗauke da wannan cutar a Najeriya. Muna ɗauke da ƙarin bayani kamar yadda kuka ji. Tsoron cutar ta coronavirus da kuma tasirin da za ta iya yi na haifar da fargaba kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki ɗaya, inda darajar hannayen jari a kasuwar Dow Jones ta Amurka ta rikito da maki 1,191, wanda ba a taɓa ganin irin wannan babbar faduwar hannayen jari a rana guda ba a tarihin kasuwar. Haka zalika, kasuwannin Standard & Poor Index da Nasdaq sun faɗi da kashi 4%, wanda su ma rabon su fuskanci irin wannan faduwar tun shekaru 9 da suka gabata. Su ma kasuwannin hannayen jarin Turai ba su tsira ba, ganin yadda alƙaluman auna darajarsu suka nuna sun faɗi fiye da kashi 3%. A halin da ake ciki kuma, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ya yi gargaɗin cewa a halin yanzu babu wata barazana da duniya ke fuskanta kamar yiwuwar bazuwar cutar ta coronavirus a wasu ƙasashe bayan China, duk da raguwar da yawan masu kamuwa da cutar ta yi a ƙasar China. Tedros Adhanom Ghebreyesus na WHO ya gaya manema labarai a jawabinsa na mako-mako cewa abubuwan da ke faruwa a duniya dangane da wannan cutar na da ɗaukar ba da tsoro matuƙa.
To, Ibrahim Garba na nan tafa da ƙarshen labaran. A karo na farko a Najeriya an samu bullar cutar coronavirus COVID-19 a Lagos. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana.
Bayan da aka shafe makonni da dama yan Najeriya na fargaban barkewar cutar coronavirus a kasar, yanzu haka dai ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta bada tabbacin cewa yanzu haka an samu wani dan kasar Italiya da ya shigo da cutar daga kasar Italiya a birnin Lagos. Wata sanarwa da ministan lafiya a Najeriya Dr. Oshagi Ehanari ya fitar a Juma'ar nan ya tabbatar da cewa an samu dan kasar ta Italiya da ya shigo Najeriya da cutar ta coronavirus wanda ta samo asali da kasar Sin. Shi dai wannan dan kasar ta Italiya yana aiki ne da wani kamfani da ke nan birnin Lagos, kuma ya shigo birnin Lagos ne a ranar 25 ga wannan wata na Fabrairu da muke ciki, bayan gudanar da bincike da ya shafi cututtuka ga dan kasar ta Italiya a asibitin birnin Lagos. Yanzu haka dai an kai shi wata cibiya da ke kula da cututtuka masu yaduwa na Najeriya da ke a nan Lagos. Sai dai kuma sanarwar ma'aikatar lafiya wanda ministan lafiyan ya sanya wa hannu na cewa dan kasar ta Italiya mai dauke da wannan cuta akwai alamu da ke nuna cewa cutar ba ta yi tsanani a jikinsa ba, kuma akwai alamun samun sauki. To ko wani mataki gwamnatin Najeriya ke dauka na ciwo kan wannan cuta? Ga dai babban jami'i da ke kula da cibiyar cututtuka masu yaduwa a Najeriya, Dr. Chikwe Ehikwezu.
We're definitely going to invest what is needed to make a few facilities ready to host patients if we need to. Personal protective equipment, gloves, all the other things that we need to keep healthcare workers safe when they're managing patients.
Muna daukan matakan da suka dace da samar da kayayyakin aiki, kama daga kayayyakin bada kariya na hanci da ake sawa da kuma na safar hannu da ma'aikatan lafiya za su yi amfani da shi domin hana bazuwar cutar. Kuma ana kokarin samar da kudade domin yin maganin wannan cuta kamar da ake yi a sauran kasashe na duniya.
Efforts are going on at the moment as we to increase the strategic stockpile of medical countermeasures that we have as a country.
Dalilai jami'an lafiya suka yi kira ga 'yan Najeriya da su dinga daukan matakai na rigakafi da wanke hannu da kuma gujewa inda aka samu labarin barkewar wannan cuta ko kuma mai dauke da wannan cuta. Najeriya dai yana da dimbin 'yan kasar China da ke aiki a kasar a cibiyoyi da masana'antu daban-daban da ake da su a sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Allah ya kyauta a gaida Babangida da wannan rahoto. Ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran.
To al'ummar yankin ruwan na Sudan ta Kudu na kukawa kan gurbata muhallinsu da yoyon mai ke yi, suna masu ruga kotu inda suka buƙaci miliyoyin daloli a matsayin diya. Lauyoyin da ke kare muradun al'ummar sun shigar da ƙara a kotun olin ƙasar, inda suke zargin manyan kamfanonin mai da kasa kula da bututun man su, waɗanda don haka suke ta yoyo da ma fashewa a lokuta da dama, suna gurɓata musu ƙasar noma da kuma ruwa. Suka ce gurɓata muhallin da man ke yi ya kai ga ɓarnar da ba za a iya wato gyarawa ba a yankin na ruwan, inda har haihuwar jarirai ake yi na ƙasa ko kuma ma a matsayin bakwanni, baya ga wasu mace-mace da dama da ake ta gani. Amurka ta fitar da wani gargaɗi jiya Alhamis na yiwuwar akai harin ta'addanci a wani otel a birnin Nairobi ƙasar Kenya. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Nairobi ya ce da yiwuwar wasu ƙungiyoyin ta'addanci na shirin kai hari a wani fitaccen otel a babban birnin ƙasar. Ofishin jakadancin bai bayyana sunan otel ɗin ba, to amma ya ce otel ɗin da na wato da baki ne ke yawan zuwa za a kai wannan harin. Fada na ƙara ƙazancewa a lardin Idlib na ƙasar Siriya, ta yadda ma shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ke kirarin cewa ƴan tawaye masu samun goyon bayan sojojin Turkiya sun sake kwato garin nan na Damascus mai matuƙar muhimmanci. Abubuwan da ke faruwa a yankin Idlib sun zama alheri gare mu, wasu sojojinmu uku sun yi shahada, Allah ya ji kansu. To amma a ɗaya ɓangaren kuma asarar da aka yi na da yawa a cewar Erdogan a wani jawabinsa na jiya Alhamis. Rahotanni ma na nuna cewa 'yan tawayen Siriya tare da goyon bayan sojojin Turkiya na musamman masu tafa da bindigogin atilari sun sake ɓaci garin Sareqa jiya Alhamis, wannan gari na arewa maso yammacin ƙasar wanda ke da muhimmanci ga duka ɓangarorin biyu na wata mahaɗar wasu manyan hanyoyi ne biyu.
Ibrahim Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka yi muku alkawari ga ci gaban tattaunawa da Murtala Faruk Sanyin na yayi da Dr. Musa Yahaya akan ɓullar cutar coronavirus a Najeriya.
Cikin waɗannan lokutan kwana biyu nan kafin a samu wannan cuta, akwai mutane da yawa da ya yi cuɗanya da su, akwai mutane da yawa waɗanda kila gaisa da su da sauransu haka. So kaga matsalar shi ne su waɗannan mutanen za su iya kamuwa da wannan cuta da gare su, su kuma suna iya yaɗawa ga waɗansu. Shi sa yake da mahimmanci a gano suwa da suwa bawan Allah nan ya haɗu da su sadda ya zo tun daga saukar shi har zuwa lokacin da aka bincike aka gano wannan cuta, so da su ma a keɓe su gefe guda, a kula da su, a tabbatar da cewa ba su karin sun kamu da wannan cuta daga gare shi, su ma ba su yaɗa ta a waɗansu ga sauran jama'a ba.
Yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana nan tana kokarin gano waɗanda ya yi mu'amala da su domin watakila ɗaukar mataki a kai. To amma kawo yanzu ba a bayyana cewa an gano su ɗin ko kuma an fara ɗaukar mataki a kai ba, kuma yanzu ana shiga kusan rana ta uku. Ba ka ganin kamar an makara wani ɗaukar wannan matakin ko mai na iya faruwa?
Lallai za a iya cewa da alamun cewa za an makara a kai, amma dai akwai dama da gwamnati za ta iya kokari ta ɗauki mataki a kai, saboda za a iya gano tun daga zuwan shi a Najeriya, tun daga airport har zuwa gidan shi da ya je, za a iya ko ba iya gano dukkan mutanen da ya yi mu'amala da su ba, za a iya gano waɗanda ya haɗu zuwa wani direba ne ya zo ya ɗauke shi, you know, da sauransu haka ne. Kuma da yake akwai rekod ne da mutane suka shigo a cikin ƙasa, ko ba iya gano duka ba za a iya samu duk waɗanda ya yi mu'amala da su, so da a kula da su a gani, domin ba su tabbata in suna ɗauke da wannan ƙwayar cuta to ba su bala ta da sauran jama'a ba. Ana cikin kwana na uku, to amma dai kuma za ta iya ƙoƙari a iya yin abin da ya kamata domin a tabbatar da cewa an daƙile ko kuma an rage bazuwar wannan cuta ga sauran jama'a a cikin al'umma.
A daidai lokacin da kasashe musamman wanda suka ci gaba suke kokarin wato daukar tsauraran matakai musamman akan abin da ya shafi shige da ficen baki a sakamakon barazanar wannan cuta ta coronavirus, ya zaka bayyana yadda yanayin yake a Najeriya yanzu musamman a dangane da abin da ya shafi shige da ficen baki musamman daga kasashen Turai a Najeriya da kuma wannan barazana ta wannan cuta?
To gaskiya kamar da ake faɗa shine hukuma dole su tashi sosai wajen tantance mutanen da ke shigowa cikin ƙasa, musamman mutanen da ke fitowa daga kasashen da aka samu wannan cututtuka. Duk waɗanda aka samu da alamun wannan cuta, kamar misalin zafin jiki, tari ko atishawa, musamman dai zafin jiki, aka gani yanayin jikinsa yana da zafi, to kamata hukuma da keɓe su, a ware su guguda, a kula da su, a tabbatar da cewa ba wannan cutar suke ɗauke da ita ba. Idan ba haka ba to ba fata muke ba, amma abin yana iya zama da illa babba, kuma ba wai kare ga kasashen jiragen sama ba, a'a har da wasu kafofi da mutane ke shigowa ta ƙasa ma daga waɗansu kasashe. Ya kamata hukuma ta ƙoƙari a ɗauki mataki na tantance mutanen da ke shigowa cikin ƙasa, musamman waɗanda aka gani suna da zafin jiki, a yi ƙoƙari a keɓe su, a tabbatar da cewa ba wannan cutar suke da ita ba bayan an yi bincike. In aka gano ba ita ba ce, to bayan waɗannan kwanakin da aka ɗauka ana duba su, ana lura da su, za a iya sallama su, inda aka bincike ba aka gano ba cutar ba ce. To abin yana da nawaya sosai a kai hanyoyin shigowa Najeriya ta ƙasa, hanyoyin shigowa Najeriya ta sama, hanyoyin shigowa Najeriya ta ruwa. To duk kamata a ɗauki mataki akan waɗannan wurare, in dai ana so a tabbatar da cewa wannan cuta ta wannan da aka samu wajen wannan mutum bata yadu ba ko kuma wasu dake shigowa daga waɗannan kasashe da suka kamu da wannan cuta ba su shigo mana da irin wannan cuta a cikin ƙasa Najeriya.
To a gaida Dr. Musa Yahaya ƙwararren likita dake nan Amurka da wannan gudumar da ka bayar Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Karemu da zaman lafiya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60. Ana kuma iya laluban mu akan shafukan mu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram dan tafka muhawara. Haka nan a koda yaushe aka iya ake bukata za a iya laluban shafukan mu na adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Hassan mai na kaina.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba halin koma baya da rikicin cikin gida da ya mamaye kungiyar Boko Haram a bangaren ISWAP. A babanan dai, jiragen yakin Najeriya na ci gaba da yin ruwan wuta a sansanonin mayakan na Boko Haram a zirin tafkin Chadi. A gefe ɗaya kuma, sabanin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin su ya su mayakan na Boko Haram ya haddasa suna ci gaba da kashe kawunan su, wanda kididdiga ya nuna cewar daga watan Janairun wannan shekara zuwa wannan lokaci da muke magana, kimanin komandoji 25 ne suka rasa rayukansu a hannun sauran ƴan uwansu komandojin. To madalla, domin tattauna wannan matsala a yau ina tare da wani gogaggen masana Kabiru Adamu, wanda da farko ya mana ƙarin bayani idan gane da abin da ya haddasa wannan rikici na cikin gida tsakanin kungiyar ta mayakan na ISWAP.
Matsala ce ta fahimtar wato aqidar da suke kokari su aiwatar. Wato kasar aqida ce tsatsaura wadda take da fahimta na musulunci daban. To kuma yawancin su abinda suke son su cimma shine kafa daula. To inda suke da dama sabani shine taya suke za a kafa daular. Wata kungiyar guda za ta ce kashe-kashe da ba a bambanta tsakanin musulmi ko wani iri ne da ma wayanda misali a cikin alkurani aka dauke su wayanda dai alkurani ya ambace su
misali
da Jew da sauransu. To yawancin su nan suke da sabani. To fahim yadda muke da labari an ce a cikin komandojin akwai wayanda suke da kusan rashin yadda ake kashe-kashe ba tare da an bambanta ba tsakanin musulmai da wayanda ma wayanda na kira krista da sauransu. Ma'ana akwai wayanda ke fahimtar tunda Qur'ani kusan ya ba ma wayannan bangarori na jama'a wani muhimmanci, to bai kamata a ringa kakkashe su ba. To fahimtar da muke da shi ne cewa akwai cikin komandojin kungiyar wayanda suka nuna rashin yardansu da yadda ita kungiyar take kashe-kashen nan. To abin da ya kawo
idan kace kungiyar, kana nufin kungiyar Jama'atu Ahlus-Sunnah wal Jihad ne ko kuma kungiyar Islamic State?
To ai in ka duba asalin ita Jama'atul Ahlus-Sunnah wal Jihad, ai daga cikin ta ne aka samu daular wato Islamic State wanda ke Afrika ta Yamma. Ma'ana yawancin komandojin kungiyoyin biyu asalin su guda, kuma wanda ya kafa su mutum guda ne shi marigayi Mamman Yusuf. To kusan dukkansu suna da irin wannan alaka. Kuma abinda ke da muhimmanci, in muka diba ai wuri ɗaya suke irin wannan gwagwarmayar, kuma saboda tarwatsa su da sojojin rundunar sojan Najeriya ta yi da wannan rundunar ta ƙasa da ƙasa wato multinational joint task force, yanzu sun warwatsu. Kusan da ana da taswira wanda ya bambanta inda ita Jama'atul Ahlus-Sunnah da wata waje take da inda daular Islamic State a Afrika ta yamma take. To yanzu babu wannan taswirar tunda an tarwatsa su kusan suna aiki.
To amma wannan kashe-kashen da ya faru na baya-bayan nan a kungiyar JAS ne ko kuma kungiyar IS ne?
A fahimtar mu a kungiyar IS ne. Kuma jiya-jiya din nan sai kashi wato da farko, kashi na farko zace sai muka ga hoton shi dan wato Muhammad Yusuf Albarnawa yake ko an fito da shi a wannan wato kafa wadda suke wallafa wato kasidin su wanda ake cewa Amak, karo na farko an wallafa hoto ne yana rike da bindiga yana saye da irin kaki haka na da soja wanda ake cewa camouflage. Wato me muhimmancin wannan ita kanta wannan kashe-kashen da ka ambata bai na mu fahimta ba zai kasance iyaka ba kenan. Nan a baya za mu ga irin wayannan gwagwarmaya tsakankanin su wanda har zai iya kai da kashe-kashe tsakankanin su. Ma'ana dai abinda nake son jaddada da yanayi da ake ciki yanzu akwai matsala na shugabanci a cikin kungiyoyin duka biyu. Duk da yake akwai fahimtar da wayansu masana suke da shi wanda nima ina da shi, na cewa kungiyar guda na Jama'atul Ahlus-Sunnah da wato wal Jihad ita shekau ya riga ya rike madafinta, shi ke rike da ita shi na shugabanci. To amma ɗayan kungiyar wato daular Islamic State wanda ke Afrika ta yamma lalle akwai matsala na shugabanci a cikinta.
Amma to zan misali, kana ga wannan matsala nasu na cikin gida zai yi tasiri wurin rage ƙarfinsu?
Ya danganta matsalar da na tattara bayanai da tantance shi wanda ita rundunar wanda ita wato ƙasar Najeriya take da shi da wannan rundunar ta ƙasa da ƙasa take da shi, ba zai ba ta dama ba ta amfana da irin wannan matsala. Da tana tattara bayanai tana amfani da shi yadda ya kamata, to lalle dama ce wadda kuma da ta yi amfani da shi ta kai musu hari na wadda zai kai ga ƙarshen kungiyar gaba
kuma ya amfani da su daga cikin su.
To a cikin tsari na gudanar da yaƙi da ta'addanci, wannan dama da ake da shi na raba kawunan wayannan kungiyoyi wato hanya ce na yaƙi da ta'addanci wanda kuma ba mu amfani da shi. To lalle da ana tattara bayanai ana amfani da shi, da dama ce na yanzu a raba kawunan su kuma a yi amfani da shi wannan raba kawunan su din wayanda aka samu suka rungumi ko menene ma gwamnati za ta gabatar musu da shi wani lokaci, dama ke za a ce za a ba su na yafuwa ko na abubuwa da yawa ne daga ciki. To in har aka yi wannan din ana yi amfani da su taimaka wurin kawo ƙarshen kungiyar.
Duba da cewar ita kungiyar ISWAP ta ɓallaye daga uwar kungiyar Boko Haram, a halin yanzu za mu iya cewa ita ISWAP tana cikin rudani. To menene halin da kungiyar Jama'atu Ahlus-Sunnah da'watul Jihad ta Abubakar Shegu take ciki a halin yanzu? Ita ba ta da wani matsala a halin yanzu bayan ballewa wannan daga ciki?
A fahimtar mu ba ta da shi, amma kuma a baya akwai lokacin da aka samu labarin cewa saboda irin bangaranci da kungiyar ta samu karfinta ya ragu. Ma'ana akwai magoya bayanta da yawa da mambobinta wanda ba su yarda da yadda take kashe-kashe ba bambantawa tsakanin jama'a. To suna yawan barin kungiyar suna komawa kungiyar wato daular Islamic State wanda ke Afrika.
Okay, kafanin wannan gabanin wannan sabanin, idan muka dauki kungiyar Jama'atu Ahlus-Sunnah ta Shekau da kungiyar ISWAP din nan, misali a cikin su wacce ce tafi karfi da kuma tasiri?
Ya danganta yadda ka fuskanci abu. Ita kungiyar daular Islamic State wadda ke Afrika ta yamma wato ISWAP kusan a baya-bayan nan ba ta da a cikin kudurinta na kafa wato ko sansani za a ce ko daula ta kauce ma wannan. To amma ita kungiyar wato Jama'atul Al-Sunnah da wato Al-Jihad sai muka ga cewa ita tana da wannan wato kudirin na kafa daula. To amma dukan saboda damar da yadda na rundunar sojan Najeriya take gabatar da yakin sa dukan sa babu wanda ya samu wannan dama. So zai wuya misali ka fito ka ce wannan kungiyar ta fita tasiri ko wannan mutu tasiri ba don dukan su saboda irin yaki da ake da su babu wanda ta iya kafa daular take da shi. Amma in muka yi amfani da yawan membobi da kuma yadda take suke ƙara yawa to muna iya cewa daular Islamic State wadda ke Africa ta yi wato ISWAP ta fi samun wannan dama don bayanan da muka samu a baya-baya membobin Islamic State wadda suka baro yakin da ake a Syria da Iraq da hannun na Libya ma da kila Somalia lallai suna shigowa ita wannan kungiyar akasin waɗanda ke barin ita Jama'atul Al-Sunnah da wato Al-Jihad suna komawa wato
ita kungiyar su duka biyu ta yana suke samun kudaden aiwatar da wannan ta'addanci nasu.
To lalle akwai bayanai da yawa ko kuma bincike wanda ya nuna na farko akwai irin wannan satan jama'a da ake don karban kudin fansa akwai bayanai da ke nuna cewa lalle kungiyoyi kudaden su daga wayannan wato irin kudade ne. Na biyu akwai dama da suke da shi misali na dauke hanyoyi na sana'a wadda ake yi a irin wayannan yanki wato misali su da noma da sauransu. Ma'ana in kana dan kasuwa kana son ka bi hanya ko kana son ka yi sana'arka wani lokaci sai ka bayar da kudade wani lokaci da sanin ka wani lokaci ba da sanin ka ba. Ma'ana suna da wayanda suke tafiyar da irin wayannan ayyuka da hanyoyi suna karban kudade daga wurin su. Sannan akwai gudunmuwa wayanda mambobin suke bayarwa sannan kakkadebe duk da yake babu shedun wannan amma akwai bayanai wayanda ke nuna na karkashin kasa kenan wanda ke nuna cewa akwai kasashe na duniya wanda ke tallafa musu da kudade.
Da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma waɗanda suka bada gudumawa don ganin wannan shirin ya zo maku. Hassan Maina kaina ke sallama da ku sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin.
To an gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta wayar taho.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan ba kungiyar muryar talaka ta kasar Shinjar Taraba. Hakika za mu nuna al'ajabi mu da mamaki mu da kuma wannan samu da aka yi na mutum Italiya da cutar coronavirus a birnin Lagos ganin cewa munan Najeriya hakika hukumomin lafiya muna da rauni a wurin kiwon lafiya idan aka ce wannan cutar ta bayyana a Najeriya abu ne mai matuƙar wahala a ce an shawo ka da cikin hanzari. Amma muna kira ga gwamnatin tarayya da hukumomin lafiya na Najeriya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da su tashi tsaye su mai da hankali domin wannan cuta da take yaduwa a duniya kamar wutar daji in ta yaɗu a nan nahiyar mu ta Afirka ko a nan Najeriya ba ƙaramin ɓarna za ta yi. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙin ta ya kuma yaye mana ita ya kawo ƙarshen ta baki ɗaya. Na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da zanga kungiyar muryar talaka ta kasar Nijar ta Rabuwa da muka sakin.
To yanzu kuma kafin mu sallama ga Ibrahim da labarai a takaice.
To a takaicen nahiyar Afirka na shirin tunkarar yuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus wadda ƙwararru suka yi gargaɗin cewa tana ma iya fin ƙarfin tsarin kiwon lafiyar nahiyar. A halin da ake ciki kuma tsoron cutar nan ta coronavirus da kuma tasirin da ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki ɗaya ya sa darajar hannayen jari a kasuwar Dojans ta nan Amurka ta rikito da maki 1,191 wanda ba a taba ganin irin wannan babbar faduwa a hannayen jari a rana guda ba a tarihin kasuwar.
To masu sauraro a nan za mu karkare shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da marece idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Salman Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu na yau Jimmy Cook, ni ce Aisha Tsilake cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.